Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta Sada Sodangi da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata, 3 ga watan Yuli na shekarar 2018. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandiga sun kashe wasu 'yan sandan Najeriya da ke bakin aiki a birnin Tarayya Abuja. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan jamhuriyar Niger sun koka da dokar hana sayar da man fetur a bakin titi da hukumomin garin Maradi suka fara zafafawa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan cece ku can da jama'a ke yi akan yadda 'yan majalisar dokokin Najeriya ke tafiyar da harkokin kuɗaɗe da ayyuka a ƙasar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai ku gyara zama ku ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga cikakkun labaran. Wata yarjejeniyar da aka cimma jiya Litinin tsakanin shugaban kasar Jamus Angela Merkel da shugaban sauran jam'iyyun kawancen da ke cikin gwamnatin gamin gambizar kasar ta sa shugabar ta tsallake rijiya da baya wajen hana gwamnatin ta wargajewa, a cewar masana harkokin siyasar kasar. Sai dai kuma yarjejeniyar wacce a ƙarƙashinta aka ajiye cewa za a kafa wasu yankuna na musamman don hanzarta fitar da bakin hauren da ke shigowa cikin Jamus ba tare da takardun izinin zaman kasar ba, ya sa an kuma zo ƙarshen shirin gwamnatin Merkel na barin irin waɗannan bakin suna kwararowa cikin kasar ba ƙaƙƙautawa. Kwana ɗaya bayan da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ki amincewa da a sassabto da tutar Amurka don girmama ma'aikatan wani kamfanin jarida da aka kashe a garin Annapolis, babban birnin jihar Maryland, yanzu shugaban ya bada umarnin sauke tutar. Trump a ranar Talata ya yi shelar a sassabto da tutocin kullum daga fitowar rana hafaduwarta. Magajin garin Annapolis Gavin Buckley ya faɗa a jiya Litinin cewar da farko Trump ya ƙi yarda da buƙatar shi ta sauke tutocin zuwa rabi. Wata mai magana da yawun fadar shugaban ƙasar Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce Trump ya yanke shawarar ya bada umarnin ne a bisa roƙon da shi Buckley ya yi. Wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ya nuna dukkan ƙungiyoyin da ke riƙe da makamai a lardin Kasai da ke Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suna da laifi a cikin kashe-kashen kiyashin da ake yi a yankin. Amma duk da haka, kaɗan daga cikin masu aikata laifin ne ake hukuntawa. Wannan lamarin ya fito fili ne a cikin rahoton da kwamitin bincike suka miƙa wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da mazauninta yake a Geneva. Tawagar masana a yayin bincikensu da ya ɗauki kimanin wata 8 akan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a lardin Kasai sun yi mafiye da mutane 500 tambayoyi. Shugaban tawagar Buckley Wally ya ce da shi da abokin aikin shi sun yi mamaki kwarai da wannan mummunan cin zalin da ake ma bil'adama. Ya ce tunda aka fara tashe-tashen hankula a Kasai a watan Agusta na shekarar 2016, jami'an tsaron Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da 'yan ƙungiyar Kamiyana Sapu masu adawa da gwamnati da ƙungiyar mayakan Banamura masu alaka da gwamnatin ƙasar duka sun aikata mummunan ayyukan ta'adi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. Ƙwararrun niƙayya a teku sun ba matasa 12 'yan ƙwallon ƙafar kasar Thailand da kuma mai horar da su da suka makale a wani kogo kwayoyin magunguna masu ƙara ƙarfi domin taimakon su murmurewa yayin da ake tunanin hanyar da za a fito da su daga cikin kogon da suka makale a cikin sa da kuma maida su gidajen su. An samu matasa 12 'yan wasan ƙwallon ƙafar na ƙasar Thailand da mai horar da su da rai cikin wani kogo kwanaki 10 bayan sun bace. Su waɗannan matasan 'yan shekara tsakanin 11 zuwa 16 da mai horon su mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale cikin kogo jiya Litinin. A wani hoton bidiyo mai tsawon minti 5 da masu aikin ceton suka ba kafofin watsa labarai an nuna matasan sanye da kayan wasan su.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan fashi da makami sun bindiga 'yan sandan Najeriya guda 7 a birnin tarayya Abuja yau Talata, al'amarin da ya girgiza mazauna birnin baki daya. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Su dai jami'an 'yan sandan suna bakin aiki ne inda suke bincikar motoci akan shatiletalen Galadimawa da ke kusa da kan hanyar filin jirgin sama na Abuja. Kwatsam 'yan bindigar suka zo cikin wata mota suka bude masa wuta inda suka kashe guda 7 nan take. Wani ɗan sandan kuma ya samu rauni. Kana su ma 'yan tireda da masu wucewa a wannan wuri sun samu raunuka daga harbin harsasai. Na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja, Sadiq Bello, inda ya tabbatar min da aukuwar wannan al'amari.
I'm very busy inda nake yanzu. Eh, magana mai abin da zan gama kashewa, eh, gaskiya ne wani abu ya faru mai kamar haka. Amma shi fiye rushe zai ba ku details.
Shi ma kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya, Mr. Moshir Jimo, ya min ƙarin bayani akan wannan aika-aika da ya girgiza mazauna birnin Abuja baki ɗaya.
Attack on the police personnel and the killing of 7 police. These are police personnel that were attacked and killed by armed robbers.
An kai harin akan 'yan sandanmu, an kashe mana guda 7. Waɗannan fa 'yan sanda ne haka kurum 'yan fashi da makami ko 'yan bindiga suka kai musu wannan farmaki. Kuma sun rasu suna bauta wa ƙasarsu ne. Yanzu dai tuni mun ƙaddamar da bincike, kuma ina tabbatar maka cewar za a kama waɗanda suka tafka wannan aika-aika kuma za su fuskanci hukunci.
Conclusion on the fact that investigation has commenced fully into this incident.
Suma masana tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na cewa wannan abu na da daura kai.
Eh to, saboda yawan su sanci ya bani mamaki. Alkalima suna da nuna cewa su bukai aka kashe kuma da cewa an sace kamun su. Kaga dole ne abu ne mai ban mamaki. Ya za a ce gungun 'yan sanda har guda 7 an zo an bindige su duka. Wani yanayi aka same su da za a ce ba su iya kare kawunan su ba. To lalle wannan yana da ban mamaki.
Kana ga wannan kisan misali a matsayin ku na masana tsaro ku akan me kuke ta'allaka shi?
To ɗaya cikin biyu ne ko muggan barayi suna neman makamai dama sun yi nazarin yanayin waɗannan 'yan sanda suka zo suka yi musu ba zato suka kwashe makaman ko 'yan ta'adda waɗanda ke neman makamai. Muhimmin abu shine ita hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su yi bincike mai zurfi don su gane wanda ya yi wannan abun.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Allah ya kyauta gaba. Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda hukumomi a birnin Maradi suka fara zafafa dokar hana bumburutun man fetur akan titi. Sai dai wannan matakin bai yi wa wasu 'yan bumburutun daɗi ba. Ga Sha'abi Mani daga Maradi da ƙarin bayani.
Ko da ma wannan doka ta hana sayar da man fetur ko isansa a titina, da daɗaɗɗen doka ce a faɗin jamhuriyar Nijar, sai a baya bayan majalisar da'ira ta birnin Maradi ta ƙara zafafa ta. Shugaban majalisar da'ira Malam Bukari Bako ya amsa tambayoyin gidan rediyon Murar Amurka ko me ke dalili akan wannan doka.
Wannan mai da ake saida bakin hanya, kun san da saida mai bakin hanya ba ya cikin ƙa'ida. Mai saida shi a ƙa'ida a famfo ake saida shi, a station ake saida shi. Kuma kun san da kason mai kai bakin titi tana da babban hadari. Birni kamar maradi in kun ka dibi yawan manda a bakin titi, kullun cikin addu'a muke, Allah shi kiyaye. Saboda in an kai ar wuta ta barke, Allah dai san abin da zai faru. Ya kamata dan abin da aka mutun ya kamata ya adana shi. Mutun ya asara dan jarin shi, ai kun ga harka ba ta yi ba ko? In kun ne san shi, jiki ya tsira. Doka ko gurguwa ce kara abita da a bar kowa yayi abin da ya ga dama.
Ko da ma wannan man fetur yana hitowa daga motoci zuwa babura daga tarayyar Najeriya, inda su kuma ƴan sari su saida. Ya ku ji wannan doka ta majalisar da'ira a birnin Maradi ga masu saida essence.
Ni zina na Muhammad Lawal. Gaskiya mu dai wannan doka domin Allah da Annabi, mu dai gaskiya bamu ga danta ba. Dan akalla yanzu an waye gari na makila ni ko karya ma ban yi ba. Dillan nan ne muke ci abinci. To kuma yanzu gashi an zo an rihe. Kenan gaskiya sai dai a hankali. Kuma mu ba wani ake yi gare mu ba.
Shiga matsalar karancin man fetur ko essence duk da babu kaida zai haifar da tsadar rayuwa ga talakawa. Ga wani mai babur.
Ba mai. Mai ya kai 140 yau yake cikin abin da ke ciki. In dokan ta zo ta ce maka kai to amma daje kuma ga matsala ko gaskiya ba kai tsaye ke cewa ba ai gaskiya akwai matsala ko gaskiya ba.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
Shugaban kasa ka taimaka. Dan Rasulullahi.
Dan Allah dan Rasulullahi.
Madalla a gaida Shaibu Mani. A shirinmu na ranar yau kun ji cewa wasu kungiyoyin fararen hula sun yi zanga-zanga a kofar ginin Majalisar Dokokin Najeriya akan cushen da aka yi a kasafin kuɗin bana. Har ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin Ibrahim Garba Wala ya yi tsokaci kamar haka a cikin rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
Mun je bincike, mun yi bincike, mun gane cewa ƴan majalisa ba aikin suke yi ba. Shekara nawa ake constituency project Hajiya? Akwai ranar da majalisa ta taba zama saboda GBB'an ayyukan constituency project su ga cewa irin ga nasarori da suka samu, ga kuma kalubale da suka samu, sun taba yi? Ba su taba yi ba.
To yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan cece ku can da jama'a ke yi akan yadda ƴan majalisar dokokin Najeriya ke tafiyar da harkokin kuɗaɗe da ayyuka a ƙasar. Amma kafin nan ku ci gaba da shakatawa da wannan waƙar.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin nan Germany, shi jirgin nan Ingila, to ja kaɗa da Italiya, in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau, idan talaka ba a saye kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shi ga laina shi ga labintin zabadin an kafa haka ke.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To ga kira na farko mun samu.
Ubafan cinne direban trela daga Magama, Dumau Bautin Najeriya, Toro Local Gamar.
To Malam Uba daga Magama muna jin ka.
Wato ra'ayina a game da ƴan majalisar nan, su ba wai suna yin aiki ne don Najeriya ba, don addu'o'i suke yi. Don a gaskiya Najeriya da Allah ya sa muna da jami'ai masu kyau, yanda Allah ya hole mana arziki da mun huci. To amma yanda shugaba yake da kyau, su ba haka suke da kyau ba, sai dai Allah ya mana maganin su kawai. To ra'ayina kenan daga Ubafan cikin direban trela da ke garin Magama, Gumau, Toron Najeriya.
To mun gode Malam Uba daga Magama a jihar Bauchi. Mun ƙara samun wani kira. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Abubakar daga nan Abia cikin lokacin da kafin shanu.
To Malam Abubakar daga Abia muna jin ka.
Eh, ina son mai bayani ne ke kai cikin bayani game da kudin majalisar sun kawo Najeriya na banan nan ba.
To Malam Abubakar, sai dai sai ka dan daga murya ka dan ba a jin ka sosai.
To abin ne kan yin faɗa ba?
Eh.
Ina son bayani akan cikin bayani akan kudin da suka kawo.
To
Najeriya na banan nan.
Eh.
Mun ba Allah ya bari kuma alƙugo da kake da Allah. To Allah ya mun magani kawai.
To amma Malam Abubakar, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikumus salam, da wa muke magana?
kuna magana Nasiru Muhammad Kotu area Zuru Kebbi State wanda aka fi sani Annasi.
To Mallam Nasiru muna jin ka.
Eh wato ra'ayi na tsakanin Allah game da ƴan majalisun ga abun da suke yi ba Buhari bai dace ba kuma bai kamata ba. Dai wa a ce kowane lokaci ana ta kunsaka mutum na so yi abun kwarai su kuma ba su son yi abun kwarai. Yanzu ina ga miki dan majalisan mu nan mu Zuru. Dan majalisan mu na Zuru Emirate. Wallahi tallahi yana yin shekara bai zo Zuru ba. To me ya hana haka nan suna ta ba Babu Buhari pressure haka ake da lura. Su ji tsoron Allah su ji tsoron akwai mutuwa za a mutu. To ba wannan tunanin wallahi tallahi ina ga miki Maryam Dauda wallahi dan majalisan mu watan shi kusan shi wata 11 bai shigo Zuru ba.
To mun gode dan Nasi daga Kebbi da wannan ra'ayi naka da fatan dan majalisar ku ya ji wannan bayanin yanzu kuma bari mu je jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga jigawa.
Eh Alhaji Sani hafta ne. Silakan karkan local government.
To Alhaji Sani muna jin ka.
Eh wato a gaskiya a dainin jami'a rika kala ga cha ƴan majalisa rika cha wasu ƴan majalisa.
To wasu ƴan majalisa.
Eh yawa gaskiya wasu na iya kokarin su wasu kuma suna kokarin gaskiya Buhari na kokarin su kuma suna kokarin saje masa kafa. Amma ina ba su yawara da Allah da Annabi a hada kai ai mana aiki ba wai kullum a koma ana ta hayaniya a majalisa sannan a gama shekara hudu ba abin da aka yi mana ba.
To Alhaji Sani kai kamar kun dace kenan a nan wurin ku dan majalisar ku yi muku aiki.
Eh to ba laifi yana iya kokarin sa gaskiya.
To mun gode Alhaji Sani har yanzu dai muna nan a jigawa.
Hello.
Hello da wa muke magana daga jigawa?
Da Mallam Sani ne.
To Mallam Sani muna jin ka.
Wannan bayani da ake na ƴan majalisu. Ƴan majalisun nan sun fi ƙarfin shugaban ƙasa ma ba ƴan talaka ba. Abin da za a yi kawai a yi addu'a a kan su. Allah dai taimake mu. Amma sun fi ƙarfin shugaban ƙasa ma ba talaka ba.
Mallam Sani me yasa ka ce sun fi ƙarfin shugaban ƙasa?
Eh abin da yasa ai tarnaƙi da suke tafiyan nan tunda aka soma kullum shekara tarnaƙi ake in an yi gaba sai a yi ba in an yi gaba sai a yi ba sun hana komai.
To mun gode Mallam Sani da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Katsina.
To ku yi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina?
Kuna magana da Garba Nasiru direban mota.
To Mallam Garba muna jin ka.
Wannan magana matsalar ɗan majalisawa to mu abin gaskiya abin da ya kamata mu yi mu dai addu'a dan abubuwan sun hi ƙarfin mu. Saboda Allah ana cutar shugabannin namu an hana shi ya matalakawa aiki an hana shi ya zauna lahiya mu kanmu an hana mu mu zauna lahiya saboda haka muna addu'a in dai da zalunci Allah ya matalaka sa kai akan wannan abu.
To Mallam Garba Nasiru daga Funtuwa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Taraba?
Kuna magana da Sahabi Haruna Madakin Bantaje.
To Mallam Sahabi muna jin ka.
Wannan ƴan majalisan da yanzu ni ba wanda suke bani mamaki ma kamar na APC wa'anda wai su professors ne wasu lokaci ne suka dawo kamar talaushi ne ke sa su suke ta maganganun kirkin suka je majalisa su gama lalacewa suna kallon MPDP suna lalata gwamnati suna zaune ko magana musamman ga Kaduna namu na Taraba na an ce za a biya nan an yi budget na cire na taimaka ma dam a biya na wutar take. Aka rage kuɗin nan ƴan majalisa nan suna ji suna gani ƴan jihar Taraba suna ji suna gani sun ce suna rikici wani abin da bai zai amfani talaka ba. To wannan abu shi ke cimma mutu a yake ɓata mu rai wallahi musamman masu ilimin cikinsu.
To mun gode Sahabi Haruna da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar.
Kuna magana da shehu Usman daga yamai babu garin da hori Nijar.
To Mallam Shehu Usman muna jin ka menene ra'ayinka?
Su waɗannan ƴan majalisa suna so ne su kawo wa shugaban ƙasa Buhari tarnaƙi saboda san gani yana son ya yi aikin gaskiya. Da zagon ƙasa ne suke kamata ya ci gaba da abubuwan da yake yi. Don gaskiya shugaban ƙasa Buhari ya ɗauko ayyuka masu kyau amma su kuma suna zuka musu tarnaƙi. Ya kamata ka da kansu su gyara ƙasa.
To mu ma mun gode Mallam Shehu Usman daga jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan. To mun samu wani kira daga Taraba.
Ubata wakali ne daga Taraba kamar hukumar Ibbi.
To, ubata wakali muna jin ka.
Wasu alhamdulillah, inda dangane da majalisu ne mun yi dace musamman azun namu wallahi alhamdulillah.
To, madalla.
Musamman kamar sanatar mu Emmanuel Bata ya yi mana hanya mai kilomita kusan 40 tun daga Okara Ibbi alhamdulillah.
Da kyau.
Sai kuma wakilin mu na wakilin na dokoki dan GSS yana ɗaya daga cikin wanda ya sa hannu ya yi mana iya kokari dangane da maganar garin da muka samu a ƙaramar hukumar Ibbi. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya burge mu gaskiya. Kai dai na jiha dai kamar mai sa'aba, amma wayannan duka alhamdulillah Allah ne mai tamara. Shi kuma shugaba Buhari Allah ƙara masa ƙwarin gwiwa, Allah ɗaukaki mulkinsa, Allah sa ya gama lafiya.
To, uba tawakkali mun gode da ra'ayinka, kuma ana muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan yana cewa karfe 4:50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na duniya karo na 21 da ke wakana a halin yanzu a kasar Rasha, inda kasar Switzerland ta lalabe kasar Sweden a dazu-dazun nan da ci 1 da nema a neman shiga karo na quarter final ko quarter final na wasannin na bana. Sai wasa tsakanin kasar Ingila da Colombia da ke kasancewa cikamakin wasannin karo na 8 na wannan gasar ta kwallon kafa ta duniya da ke wakana yanzu haka kasar Rasha. Idan muka leka a kasashen Turai, a wata sanarwa da hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA ta hiddo a ranar yau Talata, ta ce sashen ta mai kula da binciken hada-hadan kudade, shigar su da fitar su a kungiyoyi daban-daban na kwallon kafa na Turai, za ta sake duba lamarin kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta Paris Saint-Germain akan sha'anin kashe kudade fiye da kima. Bayan sanarwar da hukumar ta UEFA ta kwallon kafa ta Turai ta hiddo a ranar 13 ga watan Yuni da ya bata, mai cewa babu wani hukunci da za ta wa kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta Paris Saint-Germain bayan ta sai neman tsabar kuɗi miliyon euro 222 da kuma Kylian Mbappe har miliyon 180. Kungiyar ta Paris Saint-Germain a lokacin da take hiddon nata sanarwa duka a ranar yau Talata, ta ce ta cika ka'idodin da suka wajiba a kanta waɗanda hukumar kwallon kafa ta Turai ke nema. Wannan ko to ranar 1 ga watan Satumba shekara 2017 domin ta sayar da ƴan wasa masu yawa domin cika gibin da ake zaton za ta samu bayan ta sayi waɗannan ƴan kwallaye guda biyu Neymar da Mbappe. Idan muka leka a wasannin tennis na Open na Wimbledon na kasar Ingila, Dominic Thiem wanda ke kasancewa a matsayi na 7 na waɗanda suka shahara a wasannin tennis na duniya, wanda ya kai a wasan ƙarshe na Open din na shekarar ta gabata a kasar Ingila, ya yi saranda a yau Talata lokacin da yake kafsawa da Marcos Bafdatis dan kasar Shipr, yayin da ake 6-4, 7-5 da banza. Shima Zverev wanda ke kasancewa a matsayi na 3 a wasannin tennis na duniya, ya kai ga zagaye na gaba bayan ya share awa 1:32 yana kafsa da dan kasar Australia James Duckworth wanda ke kasancewa na 406 na duniya, inda ya lalaye 6-7, 6-5. Ita ko ƴar kasar Spain Muguruza ta kai ga zagaye na gaba a wasannin na Open na kasar Ingila bayan da ta lalabe ƴar kasar Britania Naomi Brady da ci 6-2, 7-5. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta daina zama abun tsoro kamar yadda take a da. Ƙarfinta na ƙara raguwa, amma ana nesa da kawo ƙarshenta duk da rasa madogara da ta yi a ƙasashen Larabawa. mayakanta sun bazu a fadin duniya don yaki musamman a kasashen musulmai. Kungiyar ta ISIS bata yi iyaka da kasashen Iraki da Siriya ba, mu ma haka ba mu yi nesa ba, a cewar manzo na musamman na kungiyar da ke yunkurin murkushe kungiyar ISIS, Brett Magog, a lokacin da yake jawabi a wani taro. Wannan taron yana ƙara nuna yadda muka dukufa wajen ganin mun kammala wannan aiki da muka fara a Iraki da Siriya, da kuma tabbatar da cewar ISIS bata ƙara tasiri a ko'ina ba, musamman a nahiyar Afirka. A ƙasar Siriya yanzu haka ISIS na riƙe da kashi biyu na yankin da suke riƙe da su a da. Kusan mutane miliyan 7,700 na rayuwa ƙarƙashin ƙungiyar ISIS, suna samun kimanin dalar Amurka biliyan 1 a duk shekara. Kana suna ƙara yaduwa da ba a biya, a cewar Mr. Magog. A ranar 1 ga watan Mayu, mayakan ƙasar Siriya sun fara wani aikin kawo ƙarshen ta'addanci. Suna ƙoƙarin ganin burbushin ISIS ba su da wata mafita, yayin da muke ƙara ƙaimin farmaki a yankunan da suka rage. A ƙasar Iraki kuwa fada ya ƙare, amma ISIS tana ci gaba da zama barazana. Nan ma tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa na da mahimmanci. Ya zuwa yau, kimanin mutane miliyan 4 waɗanda suka rasa muhallansu a Iraki suka koma gidajensu a yankunan da 'yan ta'addan ISIS ke riƙe da su a da. Duk da haka, tilas ne a ci gaba da gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya domin ganin sauran 'yan Iraki mutane miliyan 2 waɗanda har yanzu aka raba su da muhallansu sun koma gidajensu. A ƙarshe, a Afirka, taron haɗin gwiwa na aiki da abokan ƙawance don ganin sun taimaka wajen daƙile duk wata hanya da ISIS za ta iya amfani da ita da sauran wasu ƙungiyoyin ta'addanci. Wannan yunƙurin na haɗin gwiwa zai ci gaba da aiki don ganin ba su samu nasara a nahiyar ba, da kuma toshe hanyoyi da suke bi ta ƙasashen Libya da Sudan da Maghreb. A ƙudurin aniyar, ba ganin an samu nasara cikin ƙanƙanin lokaci ba, amma ganin an murƙushe ISIS baki ɗaya, nasara mai ɗorewa ta wuce kawo ƙarshen ta'addanci da rusa daular ta'addanci a ƙasar Iraki da Siriya. Yana nufin a kawo ƙarshen baƙar aƙidar ta'addanci da amfani da kafofin sadarwa ana yaɗa aƙidar, da shawo kan mayaka da ke sauran ƙasashen duniya, da daƙile hanyoyin samun kuɗinsu, da taimakon jami'an cikin gida, 'yan sanda da sojoji, da yaƙi da su a cikin gida, a cewar manzo na musamman Mr. Magog. Muna alfahari da irin nasara da muka samu a Iraki da Siriya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice. Wata yarjejeniyar da aka cimma jiya Litinin tsakanin shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel da shugabannin sauran jam'iyyun ƙawancen da ke cikin gwamnatin gaman gambizar ƙasar ta sa shugabar ta tsallake rijiya da baya wajen hana gwamnatin ta wargajewa, a cewar masana harkokin siyasar ƙasar. Sai dai kuma yarjejeniyar wacce a ƙarƙashinta aka ajiye cewa za a kafa wasu yankuna na musamman don hanzarta fitar da baƙin hauren da ke shigowa cikin Jamus ba tare da takardar izinin zaman ƙasar ba, ya sa an kuma zo ƙarshen shirin gwamnatin Merkel na barin irin waɗannan baƙin suna ta kwararowa cikin ƙasar ba ƙaƙƙautawa. Kwana ɗaya bayan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙi amincewa da a sassabto da tutar Amurka don girmama ma'aikatan wani kamfanin jarida da aka kashe a garin Annapolis, babban birnin jihar Maryland, yanzu shugaban ya bada umarnin sauke tutar. Trump a ranar Talata ya yi shelar a sassabto da tutocin kullum daga fitowar rana har faduwarta. Magajin garin Annapolis Gavin Buckley ya faɗa a jiya Litinin cewar da farko Trump ya ƙi yarda da buƙatar shi ta sauke tutocin zuwa rabi. Wata mai magana da yawun fadar shugaban ƙasar Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce Trump ya yanke shawarar ya bada umarnin ne a bisa roƙon da Buckley ya yi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Safina Tsada Sudangi da ta taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.